أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنها كبرك مدسادوا وأن مسلاة ميتار البركة Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na Amdatul Fiqh wallafawa al-Imam al-Muwaffiquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 26 a cikin karatun wannan littafin muna 15 ga watan Safar hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan 8 a kalandar Bature 2024 idan ba a manta ba satuttuka da suka gabata ko sati biyu da suka gabata mun tsaya karshen babi wanda yake mana bayani akan sharuɗan sallah yau da iko Allah za mu tashi kan sabon babi wanda zai mana bayani akan ladabban tahiyya masallaci shine malai yake cewa babu adabil mashi ila salat babi wanda zai mana bayani akan ladabba na tahiyya zuwa wurin sallah ina ne ko wurin sallah shine masallaci kamar yanda muka saba za mu karanta mufassara sannan sharhi ya biyo baya malai yake cewa yustahabbul mashi ila salati bi sakinatin wa waqarin wa yuqariru bayna khutahu wa la yushabbiku asabi'ahu wa yaqulu bismillah bismillah alladhi khalaqani fa huwa yahdina ila qawlihi illa man ata Allah bi qalbin salima wa yaqulu allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina 'alayka wa bi haqqi mamashiya hadha فإني لم أخرج أشرا ولا أبطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسأون وأتوها عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك wannan shine babi wanda yake mana bayani akan ladabban tahiyyawun sallah malai yace yustahabbul mashi ila salati bi sakinatin wa waqarin ana so lokacin da mutum zai tafi masallaci ya tahe shi da nutsuwa da dadi akan nutsuwa al waqar shine dadi akan nutsuwa zamu zo zamu bambanci tsakanin su idan aka dauka a harshen Hausa dukkan su nutsuwa ake kiran su amma dai akwai bambanci a harshen Larabci tsakanin as-sakina da al-waqar
kana iya cewa as-sakina ita ce nutsuwa al-waqar dadi akan nutsuwa a same ka baka taki yanda zaka ringa kamar ka ce zaka sanya kawanka a kalkashin kasa ko kuma kana ta taki kana jijji da kai yake cewa wa yuqaru bayna khutar mutun ya kasance takin shi yana kusantawa da takin ɗayan kawashi kenan idan yayi ba babban fazi ringa yi ba taki ɗaya bayan ɗaya yanda zai yi kusanci saboda ƙarin lada zamu kawo dalili akan haka yake cewa wala yushabbiqu asabi'ahu kuma kadda mutun yayi tashbiki ya hada yatsotsin shi cikin juna haka shine ake cewa at-tashbika yake cewa wa yaqulu sannan mutun yace bismillahi da sunan Allah allazi khalaqani fa huwa yahdini ayoyi wanda suke cikin suratul shu'ara wanda ya halice ni shine zai shiryar da ni allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin waj'al li lisani sirqan fil akhirin waj'al li min warasati jannati na'im waghfir li abi innahu kana min adh-dhalin wa la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salima wannan ayoyin wanda suke cikin suratul shu'ara he mutun sai ya karanta su shine nan ma da ya lakashe maka yace zaka karanta allazi khalaqani fa huwa yahdin al-ayat ila qawlihi illa man ata Allah biqalbin salim ayoyin da suke cikin suratul shu'ara har zuwa inda ubangiji yake cewa sai ga wanda ya zo wa Allah da zuciya wadda take amintatta ko zuciya wadda take mai lafiya kina wannan ayoyin dukan su zaka karanta ويقول bayan haka sai yace Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alayka ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin duk wani wanda ya tambaye ka duk wanda ya daga hannu yace ubangiji ka bashi yake cewa bihaqqi mamashi ya hada kuma da haƙƙin wannan tahiyyar da nake yi zuwa ga wannan masallacin fa inni lam aqrur asharra ya ubangiji ba na huto bane ba ina mai bijire ma ni'imominka ba al-ashar shine wanda yake kafircewa ni'imar da ubangiji yayi wala bataran wanda yake tsagawa akan ni'imar da ubangiji yayi wala riya'an kuma ba murahuto ba ina mai riya ba dan wani ya gani yace ga nan na taho masallaci a jijjihi ko a lokaci wanda yake bu lokaci wanda yake me ko lokaci wanda yake kamun lokacin sallah yace wala sum'atan kuma ba dan ji ba kenan riya ko sum'a yace kharajtu ittiqa'a sakhtika ya ubangiji na huto ne dan jin tsoron mushinka wabtiga'a mardatika kuma dan neman yardarka as'aluka an tunqidhani minan nar ya ubangiji ina roƙonka daga izar da ni ko ka tseratar da ni da wutar jahannama wa an taghfir li zunubi kuma ka gafarta mini zunubaina innahu la yaghfiru zunuba illa anta domin babu wani wanda yake gafarta zunubai in ba kai ba malai ya ci gaba da cewa fa in sami al-iqama idan mutun ya ji an dayar da iqama lam yasa ilaiha kadda yayi guje kadda yayi rigaye zuwa tahiyya masallaci lokacin da yaji an tada iqama dalilin kwadayin a ce a sai ya samu sallah kinan kadda tunda can ya wadi maka alaikum bisakinati wal waqar a same ka da nutsuwa da dadi akan nutsuwa lokacin da zaka zo masallaci yace to koda kaji an tayar da iqama yace kadda kai gudu dan isarwa masallaci yace li kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda wadan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi idza qimatu salat idan aka tayar da sallah fala ta'tuha wa antum tas'au kadda ku zo masallaci kuna masu rigaye kuna masu gudu kana masu gaggawa as-sa'i shi shine sassaka da mutun da za ya yi kana iya daukan shi ka ce a yana yazo yana mai gaggawa ko kuma yazo yana a guje kamar yanda wani zai gani daga nesa an tayar an yi ruku'u yace ya zagaro a guje yazo yi sallah kamar yanda yawa kana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah kara maka kwadayin san ibadar shi amma dai kada ka koma ka sake zuwa masallaci kana mai gudu yake cewa wa'tuha alaikum bisakina ku zo sallah kuna masu nutsuwa lokacin da zaka zo sallah baka zo sallah ba kana tashasheka ba kai gudu ko wani abu makamancin haka ka zo kana mai nutsuwa fama adraktum fasallu duk abinda ka riska ka sallace shi kuma fatakum fa'timu abinda kai kubce maka sai ka raba haka da amma ubangiji ya tsara al'amuran kanshi yace wa idza qimatu salat idan aka tayar da sallah فلا صلاه الا المكتوبه باب وتسلى ود متن زاي كبرتا ان با صلى ود تكي تفرلا با ود اكا تاير دا اقامتا يتي واذا اتى المسجد اذا متن يزو مسلاتي قد قدم رجله رجله اليمنى في الدخول سي غباتر دا قوشي تا داما ورين شيغا مسلاتين وقال سي يتي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ده سنن الله إن ميسركي والصلاة والسلام سركي دا أمنتي استبت قوى على رسول الله قمن زمه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي يا أبنجزي كأن كريمني دكن زنبينا وافتح لي باب رحمتك كما أبنجزي كبودي مني قوة رحمك وإذا خرج قدم رجله اليسرى إذن زيهتا سي قباتر دا كهوشتهم وقال ذلك سي وإيرون ونا أدأت ديه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لذنوبي إلا أنه يقول سيدي إن زيتي اللهم افتح لي أبواب رحمتك سيتي وافتح لي أبواب فضلك يا أبنجيزي كبودي من قوهي نفضلك ونشيني بابن دا مالا يكاو نلدبن شغا مسلاتي كون نلدبن تهيا مسلاتي إدم muka diba zamu gani mala ya kawo mana a dunkule wa an sila dubba wanda ya zama mutu wajibi mafi yawan su sunna ne wa an su kuma wajibi ne ga wanda zai tafi masallaci ya siffanta da su shine na farko yake cewa yustahabbu mustahabbi ne an so ka aikata kenan shi ke nuna maka mafhumul mukhalafa idan baka yi ba ba wajibi bane ka bari ba mustahabbi ne ka bari kenan babu laifi akan ka sai dai ka zo da abu wanda aka karanta shi idan ya sheko a guje ya shigo masallaci ba za a ce mai baya bai kamata ba ya shigo masallaci a wannan hay'a ba sai dai yayi abu wanda yake makruhi ko ya zo yayi sallah a ce mai a'a sallar ka tana ne ingantacciya ce sai dai ka aikata wani abu wanda ya saba wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace an so المشي الى الصلاه بسكينه ووقار اذا ذاك زو مسلاتي اساميكا ده نسوا ده دادي اكن نسوا شيني كما يندا مكا بدي السكينه ايتاتي نسوا وندا زا اساميكا تاكينكا كدانني ماغانكا كدانتي موصنكا كدانني ايتاتي ايي سامو غد يندا زا اساميكا انتسي ده نسوا اتاره داكاي شي كما الوقار كما يندا قاضي اياد يكي بيناوا يكي تشيوا اذا كليدا زاكا غني باو بمبنتي tsankanin as-sakina wal waqar ita al waqar hay'ar da mutun yake da ita kenan muna iya cewa ana so a same ka da nutsuwa kuma da dadi akan nutsuwa kenan motsin ka kadan hay'ar ka a same ka nutsatsi ne lokacin da zaka zo masallaci shi kuma wannan baban zamani ya kawo mana bada kai hadisin Abu Huraira wanda Imam Al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi da hadisin marfu'i ne yake cewa idza sami'tumul iqama famshu ila ssalati idan kuka ji an tayar da iqama to ku tahi ku garzaya zuwa ga inda ake sallata ko inda aka tayar da iqama kenan masallaci wa alaikum bis-sakinati wal waqar na hore ku lokacin da za ku tafi masallaci a same ka da nutsuwa da dadi akan wannan nutsuwar taka yace wala tusri'u kadda ku yi gaugawa lokacin da za ku taho masallaci fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timu abinda ka riska ka sallace shi abinda ya kubce maka kuma karama sai mala yake cewa wa yuqaribu bayna khatar yayi kokari ya kusantar da takin shi kenan ba inga kar tayi tazara karinga daga kana kamar an ce an sanya ka tsarin deble karinga daga kafa kana kai ta nesa a'a abinda ake so fa in ka ta kasance kusa da juna shi kuma ba komai bai sanya malayin kawo hakan ba saboda istinbadi da yayi idan mutun ya huto zai ta yi masallaci ba wani taki da za a yi face ubangiji ya kankare mai lada ya kankare mai zunuban shi ya daga mai darajar shi kamar hadisin da Imam Al-Bukhari da Muslim can baya mun karanta shi suka hutar da shi hadisin Abu Huraira shi ma marfu'i ne yake cewa idza tawadda ahadukum fa idza inna ahadakum idza tawadda fa ahsin fa ahsin alwudu'a wannan riwaya ta Imam Abu Huraira bai kawo ba fa ahsana wa atal masjida yake cewa lalle ɗayan ku idan yayi arwalla ya kyautata akan arwallar shi ya zo masallaci la yuridu illa salat da ya huto daga gidan shi ba abin da yake nuhata illa ya zo masallaci ya sallata sallah da za a sallata yake cewa to lam yakhad khutwatan illa rafa'a Allah biha darajatan wa hutta anhu khati'a, yace babu wani taki da mutumin nan zai face ubangiji ya daga mai darajar shi kuma ya kankare mai zulfan shi. Shi sanya mallan yace ya kasance takin ka makusancin taki ne, kada a ce kana yin doguwar ba dan ka isa kuma kada kai gaugawa. Kaga ni tai manzo Allah yace maka abinda ka riska ka sallata, abinda ya kuce maka karama kenan, ya kasance takin ka dai bayan dai ne diddan ka samu wannan ladan, duk takin da zaka yi sai ka samu daraja, an daga maka zunubi an kankare maka. Yake cewa hatta yadkhul almasjid, har sai mutumin nan ya shiga cikin masallaci. Kuma kaga wannan sunna ce wanda da yawa daga cikin mun nesantar da kawunan mu da ita. Yana da kyau a ce lokacin da ka ji sallah in gidanka in nesa ne ka koma ka kai ka jaddada arwallanka, ka kama ruwa ka yi arwalla ka huto, ba abinda kake nuhata illa wurin sallah. To wannan ba wani taki da zaka yi face kana da lada. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ya shigo masallaci yayi raka'a guda biyu tahiyatul masjid, yace za a rubuta ne yana cikin sallah har zuwa lokacin da limami zai zo ya sallaci sallan nan tare da shi, dukkan shi a rubuta ne zaman da yake yi zaman sallah ne yake yi. Ta sanya zaka gani wata wani abu wanda da yawa daga cikin masallatan yanzu zaka ga ana yi, idan an ce limami ana jiran shi an ƙara minti ɗaya zaka ga mutane sun gamu ku tashi ayi sallah limami bai zo ba, an ƙara minti biyu kai yayi yawa ku tashi wani ya shiga ya limance mu, baka sani ba a wannan zaman da kake yi zaman sallah ne kake yi, ladan sallar ubangiji yake rubuta maka, kana nema ka gadarwa kanka asara. Jiran limamin nan jira ne wanda yake cikin lada, kamar yadda manzo Allah yake wadi idan ya shigo yayi sallah sallaci raka'a tahiyatul masjid, inda yake a nan zaman ana rubuta mai kamar yana cikin sallah har zuwa lokacin da za a tayar da sallah kuma a rubuta mai ladan sallar shi. Kaga wannan garaba sace shine nan malam yake bayyana mana yake tabbatar mana yuqaribu khutahu, ya kasance lokacin da zaka zo masallaci takin ka yayi kusa da takin da takin da ya kafarka dijanni, saboda karin lada dalilin wannan hadisin na Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi. Sai malam ya cigaba da cewa wala yushabbiku asabi'ahu, kadda yayi tashbiki ya hada yatsotsin shi, kamar yadda muka ce tashbiki shine mutun ya hada yatsotsin shi. Wannan a wani lokaci, lokacin da zai taho masallaci. Wannan akwai hadisi wanda Ibn Hibban ya rawaito hadisin, haka Imam Tahawi ya hutar da hadisin, sai dai hadisin yana da rauni. Hadisin Ka'ab bin Ujra, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi mini, yake cewa ya Ka'ab bin Ujra, idza tawadda'ta fa ahsanta alwudu'a thumma kharajta ila almasjid fala tushabbik bayna asabi'ik, yake cewa ya Ka'ab dan Ujra idan ka yi arwalla ka kyautata akan arwallanka ka huto daga gidanka kana nuhatan masallaci, yake cewa kadda ka hada yatsotsinka. Yake cewa fa innaka fi salatin, domin kai lokacin da ka huto daga gidanka kana cikin sallah. Sai dai idan muka koma kan mas'alar tafiqi, malamai da yawa daga cikin malamai sun ce ba wai makruhi bane ba mutum yayi tashbikin asabi' ya hada ya tsotsin shi haka lokacin da ya huto za ya taho masallaci, yace babu wani karhanci a haka. Dalilin hadisin da aka same shi hadisi ne wanda isnadin shi yana da rauni, kuma da kai sabani wurin malaman hadisi akan isnadin wannan hadisin, babu wani hadisi wanda aka samu wanda yake iya karhowa wannan hadisin na Ka'ab bin Ujra. Dalilin haka malamai suka ce babu wani karhanci daga gidanka idan ka taho kawo sallah ya kasance ka akan hanya ko kamun ka shigo masallaci ka hada ya tsotsin ka, babu karhanci akan haka. Makruhi shine lokacin da ka shigo masallaci kake jiran sallah, shine aka hada ka, aka karhanta haka. Abubuwa guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada mu shine lokacin da kake jiran sallah, wa khasatan lokacin sallar Juma'a da yake lokaci ne wanda yake mai tsawo, mutun ya daga kawahuwan shi ya san baya zamu irin wannan zaman da yi, amma dai dukkan kawahuwan irin wannan zaman da kai wannan an karhanta irin wannan zaman lokacin da mutum yake jiran sallah, kuma an hada an karhanta tashbikul asabi, mutum ya hada ya tsotsin shi. Kuma wannan dalilin da yasa aka karhanta mana haka yahudawa ko wa'inda kuma bayan al-maghdubi alaihim lokacin da suke addu'a suna yin haka kai kuma sai aka karhanta maka kai haka lokacin da zaka yi addu'a ka daga hannayenka ka roki ubangiji wani su ne zama guda biyu wanda suka zo wa'ansu daga cikin malamai sun kai su zuwa gaba haramun ne lokacin da kake jiran sallah kai irin wannan zama dalilin da ya sanya irin wannan zaman idan ka yi shi iska tana iya huta baka san ba da ta huta ba shi kuma wannan koyi da wanda suke koma bayan musulmai kinan wannan kan wannan mas'ala faɗa mafi rinjaye ɓangaren malamai shi shine babu wani karhanci lokacin da ka huto daga gidanka kamun ka iso masallaci ka haɗa yatsotsinka haka ko ana tuka ka ne ko kana tahiya ne ko kana wani tunani ne ka haɗa saga ko ka saba kai hakan babu wani karhanci akan haka sai malai ya ci gaba da cewa wa yaqulu bismillahi sai ya ce da sunan Allah sai ya karanta wannan ayoyi aya daga ta 78 zuwa aya ta 89 shine alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li min warthati jannati an-na'im waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salima wannan ayoyin ake so mutun ya karanta lokacin da ya huto daga gidanshi zai isa masallaci kuma wannan ya kawo dalilin da ya sanya malam ya kawo da kai hadisin Samura bin Jundab hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa idza tawadda al-abdu li salatin maktubatin fa asbaga al-wudu'a idan bawa yayi arwalla dalilin wata sallah wanda aka farlanta mai sai ya yi sallar shi yayi arwalla irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ayi arwalla summa kharaja min babi darihi yuridu al-masjid ya huto daga kofar gidan shi yana numatan masallaci fa qala hina yakhruj sai ya wada lokacin da zai huta ko lokacin da zai tafi masallacin nan ya wada wannan bismillahi alladhi khalaqani fa huwa yahdina hazwa illa man ata Allah bi qalbin salim ya kawo hadisin dalilin shi malam ya kawo yake cewa ga abin da ya kamata mutum ya karanta sai dai wannan hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne mai rauni wanda malam ya kawo hujja da shi isnadin shi yana da rauni sosai kamar yanda malamai suka kawo abin da yake shine da kai hadisai wanda suke ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayyana mana idan mutum zai huta daga gidan shi sawa'un kasuwa ce zaka masallaci ne zaka wata hidima ce zaka biran ka zaka kai kokari ka bayyana tawakkaltu ala Allah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara da shi kuma la haula wala quwwata illa billah ba wayo ba dabara ba karhi ba wayo in ba ubangiji ba duk abin da ubangiji ya yassare maka ko ka aikata kalkashin yassare wa ubangiji ce kuma duk abin da kaga kai ko abin da ka samu ba wayenka bane ba dabaran ka ba ubangiji ne ya datar da kai da haka yake cewa manzo Allah yake cewa idan mutum ne wadu wannan kalimar lokacin da zai huta daga gida za a ce hudita an riga ya an shiryar da kai wa kufita kuma an riga ya an sha makance ka ko an yi san maka wa kufita kuma an kare ka da duk wani abu wanda zai cutar da kai wa yatahannaha anhu shaytan manzo Allah yace kuma shaytani zai yi hanyar shi kai ma ka hanyar ka da ba kai ba shi idan shaytanin nan ya gamu da wani shaytani kamar yanda manzo Allah yake bayyana mana zai ce kaifa laka bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa wuqiya yace ya za kai da mutumin da an riga ya an shiryar da shi an riga ya an isar mai kuma an riga ya an sha makance shi an kiyaye shi ba wani abu da ya isa ya cutar da shi kaga wannan addu'a ce wadda da yawa daga cikin mu mun yi ihmalin ta mun sha mata lafiya da yawa za ka huta daga gidanka zaka gani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kasuwa sai aka ce unguwa ta kaza gobara ta ci gidajen kowa yana zaune bai tada hankalin shi ba sai ya ce abin da gidana aka ce menene dalilin ka yace yayi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da haka baya yuwa sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa sadiqul masduqa aka zo aka leka wallahi gobarar ta tsallake gidan shi ta ci wani gida ta ci gidan da yake bayan shi
kuma ba komai bane ba da zai rute yace bismillah tawakkaltu ala allah wa la hawla wa la quwwata illa billah kai kokari ta kasance ita ce makamunka makamun diyanka wani aboki na yake babu labarin da muka yi jami'a da shi yake cewa wallahi tallahi in suka huta za su je makaranta in ka sake baka huta ba baka yi in ka sake ka huta daga gida baka yi wannan addu'a ba janyo ka wake bayyana mana ma'aikinsa janyo ka take yi ta baka sheken kashi ta huta ka yace lai gwanda ka tafi makaranta ba tare da kayan karatun ka ba daga huta baka yi wannan addu'a ba kuma so da yawa idan ka yi zaka ga aya na wani abu ya kamata ya same ka ubangiji zai tsamar da kai kamar cirar kaya zaka ga abin yawa karu baka san kai ma yanda akai ka tsira ba daga kan abin ba tukule ka ga wani hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana abi daud ya wutar da hadisi haka imamu tirmidhi ya wutar da hadisi hadisin anas dan malik isnadin shi isnadi ne wanda yake mai kyau kuma bayan shi duk da wannan an su da kai riwaya ta wannan tazo hadisin anas suka ce da kai inqita'i a cikin hadisi ne wanda yake mursal amma dai hadisi ne wanda imamu al-bukhari ya kawo shi a cikin adabul mufrad haka ibni majah ya kawo shi ta hanya guda biyu hanya abu huraira da wata hanya daban ala ai hadisi ne wanda yake ingantacce ko da an samu wani isnadi wanda yake wani isnadin yana kawowa wani isnadin hadisin ya kasance hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yadda imamu tirmidhi yake ya bayyana bayan ya ambato hadisin yake cewa hadisun hasanun sahihun gharibun kuma haka ibnu hibban shi ma ya inganta hadisin haka al-hakim ya inganta hadisin haka imamu zahabi shi ma ya bayyana hadisi ne wanda yake ingantacce kace bismillah tawakkaltu ala allah wa la hawla wa la quwwata illa billah ka koya ko ka karantar ko kai ka karantar da yaranka lokacin da za su fita sarangai
wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda malam ya ambata mana ba kina wannan madace mafi rinjaye shine wannan hadisi ingantacce bismillah tawakkaltu ala allah wa la hawla wa la quwwata illa billah kinan fada wadda bata da rinjaye ita ce wanda malam ya kawo mutun yace allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi yumituni thumma yuhin hazwa illa man ata allah bi qalbin salim sai malam ya ci gaba da cewa wa yaqulu kuma mustahabbi ne lokacin da mutun zai huta yace allahumma inni as'aluka bi haqqi as'ilina alayka wa bi haqqi mamashi hadha ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin dukkan wani wanda ya roƙe ka wanda suka roƙe shi suna da yawa dukkan adadin mutanen da suka roƙe ka ko dukkan wata halitta wanda ta roƙe ka yake cewa wa bi haqqi mamashi hadha kuma da haƙƙin tahiyya ta zuwa ga masallaci wannan yake cewa fa inni lam akhruju asharran wala batran yake cewa domin ni bin huta ba ina mai bijiri wa ni'imarka ina mai jijji da kai ko ina mai tsagawa akan ni'imarka al-ashar shi shine wanda zai kai ke yake kawo da cewa ubangiji ni'imar da yi mai abtar ko bataran shine wanda yake da girman kai akan irin ni'imar da ubangiji ya yi mai yake cewa wala riya'an wala suma kuma ba nahu ta bane ba ina mai riya ba kuma ina mai jiyesuwa ba yake cewa kharajtu ittiqa'a sakhtika ya ubangiji nahu ta daga gidana zuwa masallacin nan ba don komai ba don jin tsoron mushinka yace wabtiqa'a mardatika kuma neman yardarka ina mai neman yardarka as'aluka an tunqizani minan nar ina roƙonka da ubangiji kai nesantar da ni ko ka tseratar da ni da wutar jahannama wa an taghfira li dhunubi kuma ka gafarta mini zunubaina innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu wani wanda yake gafarta zunubai in ba kai ba wannan kun gani shi ma ɗaya daga cikin addu'o'in da malam ya ambata sai dai ita ma addu'a ce wadda gaskiya babu wani isnadi wanda yake tabbatar da ita imamu an-nawawi a cikin littafin shi al-azkar ya ambaci wannan addu'a ya ce isnadin ta isnadi ne wanda yake da ifi bata tabbata ba daga bakin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama haka ibni majah ya ambace ta a cikin sunan inshi amma dai isnadi ne wanda yake mai rauni sosai da kai wani wanda ake ce mai al-atiyatul ufi malama hadisi suke cewa malami ne mai gaskiya amma dai yana yawan kuskure akan rawaito hadisi da yake yi dan haka kuma bayan haka suka ce din shi'a ne kuma yana yawan tadlisi idan an ce tadlisi he dauko abinda ba haka bai dora wani ya ce wani ya hudi me dan haka bai yiwa a mushi hadisin shi kuma duk abinda za a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an yi wutan tifiyan shi sai an tabbatar shin wanin ya ji daga bakin wani wanin ya ji daga bakin wanin wanin ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka samu kuskure daya ko aka samu kan nan ya wani mutum wanda yake makaryaci ko wani mutum wanda har da shi ba har da bace wanda take mi kakka ba ko aka same shi yana kuskure ko aka same shi ya manyanta bayan rayuwar shi da yana da ilimi ko da yana rikewa da kyau he manyanta sai kai yana sanya isnadin wancan hadisin a cikin wannan isnadin za a mi da dukkan abubuwan da suke kawowa kauye daya mu ce ba mu amfani da shi to wannan riwayar da aka kawo riwaya ce wanda take mai rauni dan haka baya daga cikin lissahi idan ka fito daga gidanka kai wannan adda sai dai idan muka leka zan mu gani da kai addawoyi wanda suka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya huta zuwa ga masallaci yake cewa Allahumma ij'al fi qabri nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min
صلاة العشاء
اللهم اعطني نورا الله صلى الله عليه وسلم yake yi lokacin da ya huta masallaci kuma wannan malaman hadisi suke cewa wannan kasancewar yana nima ubangiji ya sanya ne haske dukkan gaban shi gabai idan ka dauka zaka ga addu'ar ta zo akan kalma wurin 17 yake cewa Allahumma ij'al fi qalbi nuran ya ubangiji ka sanya haske a cikin zuciyata yawa daga cikin malaman hadisi suka ce shiriya nan yana nin haske shine shiriya yake cewa wa fi lisani nuran halishi na ya kasance haske ba wani abin da zan furta da shi illa abin da yake gaskiya abin da yake ambaton ubangiji abin da zan more shi duniya ta da gobar kiyama ta waj'al fi sam'i nuran jina ya kasance haske ne waj'al fi basari nuran haka idanuwa na su kasance haske ne waj'al min khalfi nuran bayana ya kasance haske ne wa min amami nuran gabana ya kasance haske waj'al min fawqi nuran samana ya kasance min haske wa min tahti nuran haka kasana ya kasance min haske Allahumma a'tini nuran ya Allah ka bani haske wasu daga cikin malamai suke cewa nan an yi isti'ara an aro kalmar haske ana nufin ilimi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'ani afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fa huwa ala nurin min rabbih kaga wanda ubangiji ya wanye zuciyar shi da ko kirjin shi da haske na musulunci yake cewa fa huwa ala nurin min rabbih wannan mutumin ko ya fahimtar da shi ainihin musulunci yake cewa wannan mutumin fa huwa ala nurin min rabbih yana kalashin haske da gun ubangijin shi haka ce idan muka koma cikin suratul an'am ubangiji yake bayyana wa awman kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas yake cewa shin wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi muka sanya haske hasken ne yake haskaka mai gaban shi yake tahiya a cikin mutane yana nihin hasken ilimi wasu daga cikin malamai suke cewa haske wannan haske na ilimi da shiriya wasu suka tahi akan sabana haka al'aide an-nur hasken ainihin hasken ko kuma ya kasance ilimi ko kuma ya kasance shiriya shine bawa yake adda ko inan shi ko wata gabba kowata gaba daga cikin gaban shi ubangiji ya sanya mai haske kuma bayan haka ya sanya haske ne dukkan shi wannan ita ce addu'a wadda ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya huto daga gidan shi za ya shigo masallaci ko za ya tafi masallaci yake wannan addu'a sai yake cewa fa iza sami al-iqama lan yasa ilaiha idan wanda ko idan ka ji iqama ladani yana tayar da iqama yace lam yasa ilaiha kadda yi gudu zuwa ga wannan zuwa ga sallar nan ko zuwa masallaci mutun ya kwarara a guje ko kuma ya ringa sassaka yana gaggawa yanda idan ya zo ya kamar ta sallar yana ta shesheka bisan ba kamun shesheka ta zamna ta daidaitu ba nutsuwa ita kuma daman miye ake ce ma miye ake so ga sallar shine mutun idan zai shige ta ya shige ta cikin nutsuwa ka samu nutsuwa ka tsayar da sallah kamar yadda aka umarce ka ina ga cikin malamin yake cewa tsayar da sallah
yace ba wai ka zo ka yi ta ba yadda aka umarce ka yi ta ba yake cewa ni a wurina abinda na fahimta da tsayar da sallah shine ka bada abinda sallar ta umarce ka kai me yake nufi shine lokacin da ka shiga sallah ka kabarta sallah kai bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kai ubangiji ka kara yaban shi ka kara yaban shi ka tabbatar da lalle iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka tabbatar da wannan abubuwa kai baya da shi da ka zama fatiha ka kawo wa'ansu surori wanda suke bayani akan takawa jin tsoron ubangiji tsantsanta ubangiji a cikin al'amari tsantsanta ubangiji wurin bauta yi wa ubangiji dan shi kadai ba tare da wani ba sai ka gama sallarka ka shiga kai tasbihi kai takbiri kai tahmidi kai kaza kai kaza kai istighfari kana huta daga masallaci sai aka same ka kana yashashin zance aka same ka kana cin amana aka same ka kana ƙarya shin kai abinda sallar ta umurce ka kai kai abinda ka zo da shi a cikin sallah yace to da yawa daga cikin mutane a wannan lokacin ba sa tsayar da sallah tsayar da sallah abinda ka shigo sallar dan shi kai shi a cikin sallah a ce shine halin ka idan ka huta wuce shi kuma sabana abinda mu muke sai idan mun zo gaban ubangiji a lokacin nan zan mu mera huska gabas dalilin wata manufa da gare mu ko bukatun mu bari mu mu roke shi kakkamanta idan kai sallah ka roke shi sai to wa aqimi ssalata li dhikri dan ambatan da kai da ubangiji ko duk ambatan da kai ko ambatan ubangijin da kai tsantsanta ubangijin da kai idan ka fito da shi kake yi to wajibi ne mu dawo mu san mi mafhumin tsayar da sallah ba kurun ba yanda aka ce maka ka zo ka yi Allahu akbar kai rukuyi kai sujada ka wannan ka tashi shikenan kai an tarmai inka ka huta a'a ya kasance duk abin da zaka yi ka san dan ma kai shi kuma ya kasance halin ka lokacin da ka tsaya a gaban shi shine halin ka lokacin da zaka yi mu'amala tare da wasu Allah ya dakatar da yake cewa idan yaji an tayar da iqama kadda yazo yana mai rigaye wurin sallah yana mai gaggawa ko yana mai sassaka da kaudin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dalilin hadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa idza uqimatis salah idan aka tayar da sallah fala ta'tuha wa antum tas'u kadda ku zo masallaci ko kadda ku zo masallan nan kuna masu sassaka ko kuna masu gudu lokacin da za ku zo ta wa tuha wa alaikum as-sakina yake cewa ku zo kuna masu nutsuwa fa ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abinda kwa ya huce ku sai ku cike shi ka bar sallah ka tarko ana raka'a ta karshe ka shigo lamun lahiya kai sallarka dan ce mun karanta hadisi Abdullah ibn Umar yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa dalilin umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa idan aka halartar mana da abinci kadda mu tafi sallah mu tsaya mu ci abincin mu yace idan aka zo muna abinci sai naji an tada iqama yace hankali kwance zan tsaya in ci abinci na ina jin su suna karatun alqur'ani suna karatun sallar su yace idan na gama hankali kwance in tattaki na iyasar raina yanda ubangiji idan na taka zai dage mini zai kankare mini zuriri ya daga mun daraja ta yi sama sallaci abinda na riska in sallata abinda ya huce ni kuma in rama shi she sai ya aka sannanta aka shar'anta muna rama abinda ya huce ka a sallah dan mi dan ka shigo masallaci a cikin nutsuwa sai ya ci gaba da cewa wa idza uqimatis salat fala salata illa almaktuba idan aka tayar da iqama to babu wata sallah da mutun zai sallata in ba sallar farilla ba a wani hali ne ka shigo masallaci sai ka ga ladani ya dauki mikro ya ce Allahu akbar Allahu akbar zai tayar da iqama to babu wata sallah wanda take wajibi akan kai ta sallah koda sawa'un ya kasance wannan ce farilla ce sunanul rawatib ne ko kuma waninta babu wata sallah akan ka wannan farilla ita ce wajibinka ka aikata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana idza uqimatis salat fala salata illa almaktuba hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa idan aka tayar da sallah to babu wata sallah wanda mutum wanda zai yi ta in ba sallah ba wanda take ta farilla ba kidan kamun a tayar da iqama an shar'anta maka kai sunanul rawatib misalin ka zo sallah azhar ka sallaci rakawoyi guda hudu kamun limami ya zo bibi so biyu hudu kenan kamun limami ya iso ya tayar da sallah amma dai idan aka tada to babu hira ka sallaci wata sallah sai dai malumai sun ce akan misalin kaci kadan ya rage maka daga masallan sai la dadi ya dauki mikro yake tara sallah to kai kokari ka hamzarta ka kammala kamar yanda Usaimin ya ce akan wannan fatawa haka alaysha da'ima sun ce aka wannan fatawa misalin ka zo ka sallaci sarka a daya ka tashi kana nufatar ka sallaci kai ruku'i raka'a ta biyu sai limami yake nema ko la dadi yake nema ya tayar da sallah to kai kokari ka hamzarta ka ga masallah madi da zai kasance kai kabbara Allahu akbar sai ga ladani yazo ya dauki mikro yana sallah to ka sallame saboda dama ba kai raka'a ne ba ka sallame ka bi sallah saboda wannan hadisin fala salata illa al maktuba sai malaike cewa wa idza ata al masjida qaddama rijlahu al yumna fi dukhul idan mutun ya shigo masallaci idan ya zo masallaci sai ya gabatar da kafarshi ta dama akan tahawwu kuma wannan malamai sun yi ijma'i akan haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fara duk wa'ansu abubuwa wanda suke da fadala abu ne wanda suke masu kyau abu ne wanda suke abu ne wanda suke na ibada ana iya dauka abu ne na ibada abu ne wanda suke da kyau umuman abu wanda suke da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi malumai suke ce musu al-umuru mufaddala duk abubuwa wanda yake duk wani al'amari wanda yake da fadala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fara gabatar da kawai shi ta dama a gani kuma aka san haka duk abu wanda yake na kazanta abu ne wanda bai da fadala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gabatar da kawai shi ta hagu akan ta dama shi sanya malumai suke ismai akan haka yake cewa wa yaqulu wa yuqalu ko kuma wa qala idan ya kaddama ya gabatar da kawashi ta dama akan tahagu sai ya ce bismillahi da sunan Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah aminci da salati su tabbata ga annabinmu sallallahu alaihi wasallama allahumma ighfir li zunubi ya allah ka dankare mini dukkan zunubaina waftah li abwaba rahmatika kuma ubangiji ka bude mini kofa ta rahamanka wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi haka wa'ansu daga cikin ashabu sunan sun hutar da shi hadisin Fatima diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga masallaci yana cewa Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaba rahmatika kuma idan zai hutu yake cewa Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaba fadlika sai daga cikin abubuwan da malam bai kawo ba kalkashin baban shine ana so idan mutun ya shigo masallaci ya sallaci rak'o'i guda biyu ita ce ake kira da tahiyatul masjid kuma wannan ya samu kai da hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi wani mutun ya shigo masallaci afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shigo masallaci kadda ya sallaci kadda ya zamana har sai ya sallaci rak'o'i guda biyu sune ake kiran su da tahiyatul masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya shigo masallaci ya zamana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai tashi ka sallaci rak'o'i guda biyu tahiyatul masjid wannan shi ba mustahabbi ne ana so mutum idan ya shigo ya sallaci wannan rak'o'i guda biyu su kasance mai tahiyatul masjid ita wannan tahiyatul masjid in duk wanda yake ciki misalin ya kasance masallacin da kai a cikin masallacin kofar shiga ita ce kofar shigar limami ta cikin gidan shi ko ta gillan shi wanda cikin masallacin misalin mu ce wannan ita ce da'irar masallacin ta ga wancan bangaren sai aka yi wa limami masallacin limami gidan shi ko ladani gidan shi ko mai gadi gidan shi malamai suka ce akan su ma wa'annan haƙƙi ne a gare su idan sun shigo gidajensu su yi tahiyatul masjid din sani da dukkan wannan wurin sunan shi masallaci misalin maktaba ce a cikin masallacin to yana da kyau idan ka shigo ka yi mata tahiyatul masjid kuma wannan zai baka lamarin wa qal wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid duk inda ya kai ya kawo bayan da yake jin dadi he ya zo nan ya zauna yace shi ma wannan yana cikin wa'anda ubangiji zai sanya su mutane guda bakwai wanda ubangiji zai sanya su karkashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa yake cewa to da zai kasance masallacin ko gidan shi a jikin masallacin yake ko maktaba a jikin katangan masallacin dake amma ne daga ciki yana iya shigowa yake cewa to wannan babu tahiyatul masjid a gare shi dalili gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai kasance ba idan ya shiga yana tahiyatul masjid ba kuma ai kaga gidan shi jikin katangan masallacin yake dan haka malumai suka ce inda a cikin harabin masallacin yake to dukan shi za a kiraye shi masallaci ya kasance wannan sunan sa daya idan mutun ya shigo yana iya yin tahiyatu almasjid wallahu ta'ala a'lam sai karshe malai yake cewa idan kharaja idan ya huto qaddama rijlahu alyusra zai gabatar da kafar shi ta hagu lokacin mutashi shi ma wannan malumai sun yi ijma'i akan haka kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akasawa akan al'umurul mufaddala sannan yake cewa wa qala zalika illa annahu yaqul waftah li abwab fadlika sai ya wadi irin waccan addu'a da yi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab fadlika tai yace allah ka bude min kohohin rahamarka sabida da ka shigo masallacin ba abin da kake huskanta illa ubangijinka ko ba abin da kake nema sama da rahamar shi kuma anan ne ya kamata bawa ya dauki rahamar ubangiji ko ya samu rahamar ubangiji lokacin kuma da zaka huta lokaci ne wanda aka ce maka fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi waqtabu min fadlillahi idan aka gama sallah ku huta ku fantsama a saman doron kasa ka tayi ka durin kasuwarka ka tayi wurin aikinka ku nemi fadlan ubangiji arzikin ubangiji da ruwan ubangiji ku tayi ku same ta shi sanya lokacin da bawa zai huta daga masallaci neman dadin arziki sai ya ce wa ubangiji allahumma iftah li bayan ya nema ya dan kare mai dukkan zanban shi yace allahumma iftah li abwab fadlika ya ubangiji ka bude mun kohohi na fadalarka idan ubangiji ma yasahu allah min rahmatin fala yumsika laha ko ma yumsika fala mursila lahu min ba'di idan ubangiji yayi numace ka ya bude maka kohohin fadalar shi ba wani wanda ya isa ya rike maka kohohin fadalar shi koda al'ummar nan ta haɗu kai koda gwamnatin kasar nan za ta ce wani ba ya samu ba wallahi ba wanda ya isa ya hana fala mumsika lahu min ba'di kuma idan ubangiji ya rike wallahi ba wanda ya isa ya bude maka in jarin miliyan nawa aka baka wallahi ka bannata ji zakai kamar an baka an baka toka ka sheka ta wannan tsari ne na ubangiji sai sanya idan ka shigo ka nema ubangiji ya bude maka kohohin rahmar shi
salatul isha
ita ce wanda muke nema a gun ubangijin mu Allah ya bude mana yalwata mana cikin rahmar shi lokacin kuma da zaka huta an muta fatukan duniya za a koma ka nema ubangiji ya bude maka daga cikin fadalar shi kaga wannan gabasa ce ba karama ba ka shigo ka nema ka huta ka nema kuma da mu haka ubangiji yake so mu roke shi duk inda muka samu kanmu ya kasance banmu da wani gata saboda ubangijin mu ba wani wanda kake tunanin ya yi maka in ba ubangiji ba ba wani wanda yake kake tunanin zai iya ya ije maka in ba shi ba to idan kana da irin wannan tunanin to tabbas kana da yaqini tabbataccen yaqini ba wanda ya sai maka in ba shi ba ba wanda ya sai hana ka in ba shi ba ko ba wanda ya sai dora maka in ba shi ba kuma ba wanda ya sai yayi maka in ba shi ba to sai ka mai dami al'amarin shi kake cewa ya yi maka kuma shi kuma qadirun ala kulli shay'in yanda kake zaton ya yi maka wallahi sai ya maka haka ana inda zanni abdi bi hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abin da na rawaito daga gun ubangiji na bawa na ina nan inda yake zato na in alkhairin kake zato wallahi sai ka same shi yaqinin ka ya tabbatu lalle ka yarda shine mai bada wannan kuma shi zai baka yanda kake zato sai ka samu saboda ba wanda ya isa ya hana abin da ubangiji ya gada ba Allah ya datar da wannan shine babi na ladabban shiga masallaci sai babi na gaba mallai yake cewa babu sifatus salat ko mu sai da ma'anta tambayoyi kamar lokacin nan ha sauran minti 15 ha tambayoyin ne kadan
to ala ai
to inda mai tambaya ai tambaya sai in muka zo sai mu hura akan
insha Allah
na'am
kamar wai namiji ne mai tambaya kamar wanda zai ayi ne kamar haƙin shi wanda ya rubuta a kan matashi kuma shi ma haka wanda ya rubuta a kan shi ne saka ne tambaye ka
in fara wannan muhadara ce ne zaman kanta ai awa bi ma ai ba ka rasa hakan ba sai dai a gurguje shi tambaya yake yi akan me yake ya zamanto haƙƙin namiji game da iyalin shi kuma haƙƙin mata game da mijinta wannan mas'ala ce mai zaman kanta a sai a gurguje a ga idan ka tashi arme mata tana da haƙƙin ka ba ta sadaki ka neman mata wurin kwanciya daidai gwargwaro ka neman mata abin da za ta ci za ta sha kamar ta sitara wannan su ne manya-manyan haƙƙi sai kuma haƙƙin ta babba shi ne haƙƙin kwanciya kai kokari ka biya mata bukatun ta daidai iyawarka wannan abubuwan guda biyar a takaita a kansu wajibi ne ga kowane namiji ya yi ƙarfin haka ya sanya malamai da suka zo sharhin hadisin Abu Huraira wanda yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari idan kun tashi idan wanda yake da ikon yin aure to ya kokari yin aure saboda shi ne zai sha makance gaban shi ta makance garin shi yake cewa kuma idan ku babu halin babu ba'a yake cewa to ya yi kokari ya waita azumi ya ce fa'innahu lahu wija'un azumin nan yana karya sha'awa malumai suke cewa menene ba'a ta ce kafa'a ta ce to ita wannan kafa'a ya ake a same ta wajibi ne lokacin da zaka yi aure ka tabbatar da kana da abin da zaka dauki wurin kwancinta ka bata sadakinta kai koda sadakin babu shi kana iya negosiyanta ka ce to kin yaye mini in ta yaye maka alhamdulillahi shi ne ai can ubangiji yake bayyana wani a cikin nisa'i yake cewa fa in tabba lakum ay shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mariya idan ta ce a jika da ni maka da kai raka bani sadaki ta ce layi maka 50 yace to ka ci kayan ka halaka malak ko ka ce kai akramaka Allahu layi maka kurum a ta yi a nemo abin da za yi a kama gida a dan wannan dan gidan dare ta ce bani ce a tayi maka amma ni wajibi ne lokacin da za a yi ɗaya ne daga cikin sharuɗin rukunin aure wajibi ne sai ka an ba da sadaki sawa'un ko ai tafwidin shi ko kuma a ɗauka a bada ko kuma a bada shi bashi a ce a wace sadakin ta kaza ne zan baki sadakin ki amma dai zan ba da rabi sai in Allah ya kaddara na samu zan cike miki rabin a'a ba a ma ambaci sadakin ba ya aure ta zai ba ta sadaki ba ambaci sadakin ba armin yayi shi ne za a fawwada lokacin da ta waiwaye sadakinta sai a leƙa a ce to irin ki tsaharinki ƴan uwanki ko daidai irin mata mai kyau irinki mai dangantaka irinki nawa ake bata sai a yanka a ɗauka da kali ya ɗauka ya bata a yi wannan wajibi ne sai ya bata sadakinta ya samu wurin da zai tare ta kenan gida sannan ya samu mata duk abin da zai yassare mata rayuwa alhamdulillahi kasashen mu uwaye suke yi mana idan mun aura wannan gata ne ba karamin gata ba amma dai a tsarin akan namiji yake duk abin da mata za ta amfani da shi wurin kwanciya abin kwanciya abin girki da waye duka namiji ya kamata ya nemo ya kawo ma shi haƙƙi ne akan ka kai mata amma dai an dauke maka alhamdulillahi sannan kuma bayar da shi cinta wajibi ne ka nemo mata wannan kuma idan ma ka haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mace ta dauka daga cikin dukiyar mu amma dai bil ma'ruf daidai gulgulu kamar yadda Hind ta tarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzo Allah Abu Sufyan mutum ne mai mako ba marwaci bane mako ya hirowa ne mutum ne mai mako mu ma bai iya bawo mace ka kuma waye Abu Sufyan sarkin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shugaba na garin Makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace khuzi ma yakfiki wa ahliki wa iyalaki yace ki dauki daidai abin da zai ishe ki da ke da yake da iyanki bil ma'ruf amma daidai wa dila ya ake ci tiya guda ake ci to ta dauka daga cikin dukiyar shi ta sai tiya guda ta ci in ta kara kuma wannan ta yi laki daidai gwalgwado ta sai abin da zata ci da diyanta kidan wajibi ne akan miji ya ciyar da iyallan shi sannan kuma ka yi musu tuhaji ko da su ɗaya ne a cikin shekara kai kokari kai mata kadda a ganta tsirara ko kadda a ganta da abin da bai ka kuma wannan aka ce maka yunfiqu zu sa'atin min sa'ati daidai iyawar ko daidai halin da ubangiji ya baka a ce to ana ganin halin a cikin iyallanka diyanka matanka wajibi ne haka amun qadira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah wanda ya samu tawaya bangaren arziki Allah bai wa bai dadar da shi ba to abinda Allah ya baka daidai gurguru kai kokari kai musu kada ka ce a kurum ka dan samu danka da yin nan maimakon ka jara musu sai ka ce a gwanda a karo wata a karo kaga wannan ka ga katan basira bai kamata ba za ka shiga cikin zalunci wanda ubangiji zai tayar da kai gobe kiyama bangaren ka yana shanye za a tayar da kai daga an ganka an san ku ire-iren ku wannan ne ku adalci tsankanin yallan ku Allah kiyaye sannan ita kuma mace wajibi ne ta kiyaye haƙƙin mijinta yene haƙƙin mijinta ta kiyaye mutuncin shi yana nan ko baya ta kiyaye mai gidan shi ta kiyaye mai dukiyar shi lokacin da ya neme ta wajibinta ne ta amsa mai in ba da larura ba sannan ta tarbiyyantar mai da diyan shi wannan su ne daga cikin manya-manyan haƙuƙuka mun zana biyar a can mun zana mata biyar Allahu ta'ala a'lam na'am akram ka
na
yanzu mun yi bayani ai abin da yake shine lokacin da ka zo kamun a tada iqama sai ka kawarta sallah sunan sawa'un sunanur rawatib ne ko tahiyatul masjid ne kai raka'a ta farko sai ka taso ka taso sai kaga limami ko ladani yana neman tada iqama to kai kokari ka yi da sa amma dai da zan kai kokari kai ka kabbara kana raka'a ta farko baka kai barkui ba tunda me yake tabbatar da raka'a shine rukumi baka yi rukumi na farko ba sai ka ji ladani yana hamzarin ya tada iqama ko ya fara tada iqama to ka sallame shine muka ce wada mafi rinjaye kamar yanda fatawar lishina sun ta yi haka ikhtiyarat na Usaymin shi ma ya kawo yake cewa da mutum zai yi raka'a ta farko yana raka'a ta biyu ladani yanzu zai tada iqama yace to wannan hadisin zai yi kokari ya kammala sallar shi amma da yayi ta a gaggauce saboda zai bashi dama kamun a tada iqama a daidai ta sahu ya gama sallar shi amma dai da a ce ladani ya zo ya kabarta ya fara kabartawa kai ka ce ai baka yi ba tahiyatul masjid ko baka yi rakatani fajr ba ko kuma baka yi sunnar da ka saba sunanur rawatib ba sallar azhar ce ko kuma al'asr ce ko magriba ce ko kuma isha'i ce ka ce a tilas sai ka yi ta to wannan haramun ne saboda wannan hadisi idza uqimatu salat fala salata illa al-maktuba idan aka tayar da sallah to babu wata sallah sai sallar da take farilla ka shigo kana neman ka ce Allahu akbar sai ga ladani yana neman ta da iqama to wajibin ka ne ka sallabe ko baka yi ruku'i ba ka kabarta yana nema ya ta da iqama to ka sallabe amma dai ka kai kai sujada ka taso kana raka'a ta biyu to kai kokari ka gama saboda da ka riga yi ka ci ɗaya da rabin sallar ka wallahu ta'ala a'lam na'am
Assalamu alaikum. Dinda suna kawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi ya yi hutsari a tsaye amma dai da kai dalilan da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a tsaye aula mutum ya yi shi a tsugunne ya kama ruwa shi kuma yanda sunna ta karantar da mu lokacin da mutum ya nufaci shiga ban daki ya ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is wannan zai baka tunda shi duk inda ake biyan bukata wuri ne makwancin shaytani kanda ka shiga kuma a cikin ruwa ai tarkici tsare to amma dai kai wannan adda za su kaura su bar maka wurin amma dai zaka shiga da kahuka ta hagu idan ka shiga zaka tsugunna idan ka tsugunna ka biya bukatarka idan ka biya bukatarka zaka mafi yawa malamin fiqh suna cewa mutum yayi kokari ya tatse
gaban shi to tatsiwon ba ta yanda zaka ringa jiwa kanka ba zai yanda zaka ringa jiwa kanka ciwo ba kasancewar wannan ci jijiya ce yau da gobe ana janta to kuma ana iya samun matsala amma da yanda zaka tabbatar duk wani hutsarin da yake ciki ya riga ya huta sannan sai ka wanke idan ka wanke sai ka tashi so kuma kana da zabi ko ya kasance kai tsarki guda biyu lokaci daya ko kuma ka samu guda daya wanda da ya samu da kwai tsarki na ruwa da kwai tsarki na goki shine ka samu duwatsan ka guda uku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a halin da baka samu ruwa ba sai ka tatse in ka tatse sai ka goge da kyau na yadda ba wani abu wanda zai sake hutawa idan kai zaka bi da wannan ka wannan shine ka samu tsarki sannan ka zo kai arwalla sannan ka tai kai sannan ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan idan kuma da kwai larurar da zanta iya sanyawa baka iya yi ba a tsugunna ba kana iya yi a tsaye amma dai ka yi kokari ne yadda ba ya bata maka jiki ba saboda akwai hadisi Abu Huraira wanda yake sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce da wa'ansu kaburra guda biyu sai yake cewa wannan kaburran guda biyu ana musu azaba yace kuma azabar da ake musu ba wani lahi bane babba ba a wurin mu ma dauke shi lahi bane babba ba yake cewa kun ga dai la yastanzihu min al-bawl idan yayi hutsari baya tsarkake jikin shi daga hutsarin nan kenan zai zo yayi shi a tsaye ya fatsin mai a jiki ko yayi shi a zaman ma ya fatsin mai ya bata jikin shi shi kuma wannan baya yiwa idan ka shigo sallah ana so a same ka tsarkakekke saboda inna allaha jamilun la yaqbal inna allaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba allah tsarkakekke ne mai kyau ne baya amsa wani abu illa tsarkakekke ko kuma abu mai kyau idan wannan mu yi kokari mu nisanci haka wannan shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke gadarwa bawa azaba ce kamarin shi shine lokacin da zai hutsari baya tsarkake jikin shi ba ko kuma a'a baya tatse ba yanda ya kamata kurum sai ya kwarara ruwa kamar da yawa daga cikin abin da muke kurum mutun daga ya hudu ya yi da hutsarin shi sai ya kwarara ruwa ya yi da aikin banza kai hutsarin dai da kwai shi ne to shi kuma wannan shine zai gadar maka da azaba cikin kabari Allah ya kiyaye mu wallahu ta'ala alam lokacin namu sauran minti daya Na'am.
Allahu da kuni ji mutane da mutane.
Waftah li. Dai ne wannan ba addu'a tahiyya masallaci bace addu'a shiga masallaci bace to ko ka ce abawaba rahmatika ko kuma ka ce baba rahmatika amma dai ka ce abawaba rahmatikan shine yahi saboda ita ce wanda da kai wacce riwaya wanda take nuna amma dai nan malam yayi kawo waftah li baba rahmatika in ka ce kowa da kohoyi kohoyin ubangiji ai wa rahmatin wasi'at kulli shay rahama ubangiji ta yalwaci komai da komai to ka gani ko ai ka nema mai yawa akan ka nemi dalilaka shi ma nan malam hadisin da ya kawo ne shine yayi muka karanta baba rahmatika amma dai da kai riwaya waccan wannan hadisin Fatima ne biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bala ya kawo hujja da shi waftah li baba rahmatika abinda ta wadi mana amma dai waccan da kai waccan riwaya in ka koma cikin hisul muslim sifatu salat duka yana kawo kohojin rahamanka abinda muka karanta dai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyaye da kakannu da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya biya bukatun mu akrawa kallahu ga malumman mu nan sun iso ala wana da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب